This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Maryam Dauda. A sauraron abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren yau Juma'a, babbar rana 30 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya mazauna kasar Canada sun yi Allah wadai da kalaman da wata 'yar kabilar Iba ta yi da ya janyo cece kuce. Za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da ke bibiyar lamuran tsaro da Hassan Maina kai na zai gabatar. Za mu buɗe layukan wayarmu domin ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kamar koda yaushe lambar ita ce alamar tarawa 1-202-806-6850. Amma fa sai bayan an sha labaran duniya daga bakin Maryam Dauda.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ta kwanaki uku don ba jami'an lafiya damar ba da rigakafin cutar shan inna ga yara a yankin, a cewar hukumar lafiya ta duniya ta WHO. Kamar yadda muka tattauna muka kuma amince, za a fara aikin ba da rigakafin a ranar 1 ga watan Satumba a tsakiyar Gaza tsawon kwanaki uku, kuma za a tsagaita wuta a lokacin aikin ba da rigakafin, a cewar Rick Peppercorn, wakilin yankunan Palestinawa a hukumar WHO. Har ila yau shirin na ba da rigakafin zai kai har a kudanci da arewacin Gaza, inda nan ma za a tsagaita wuta tsawon kwanaki uku, abinda Peppercorn ya fadawa manema labarai kenan. Ya kara da cewa Isra'ila ta kuma amince da tsagaita wuta na karin kwana daya idan da bukata. Za a dai yi aikin rigakafin ne ga yara sama da 640 'yan kasa da shekara 10. Wani hari da Rasha ta kai a cikin dare ya lalata wata masana'anta a birnin Sumi da ke arewa maso gabashin Ukraine, inda ya kashe wata mata 'yar shekaru 48 tare da jikata akalla mutane 8, a cewar hukumomin yankin a yau Juma'a. Harin ta sama ya haddasa gobara, lamarin da ya sa hukumomi suka buƙaci mazauna yankin su zauna a cikin gidajensu su kuma rufe tagoginsu. Ofishin mai gabatar da ƙara na Ukraine ya ce masana'antar ta sarrafa kwalaye ko robobin abincin jarirai da lemon sha da wasu kayayyakin amfanin gida ce. Wani harin jirgin sama mara matuƙi ya taɓa wani gini a Poltava a tsakiyar Ukraine ba tare da ya haddasa wata ɓarna ba, a cewar gwamnan yankin Philip Pronin. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta harbo jiragen sama marasa matuƙi guda 12 daga cikin 18 da Rasha ta harba a cikin dare a yankunan Ukraine 5. Ƙarin wasu jiragen marasa matuƙi guda 4 kuma sun fada a yankunan Ukraine. Rundunar ta ƙara da cewa Rasha ta kuma yi amfani da makami mai linzami na Iskander M a yayin harin. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Amurka, tsadar tsarin kula da yara da tsofaffi ya tilastawa mata barin ayyukansu da kawo tarnaƙi ga kuɗaɗen da iyalai ke samu, lamarin da kuma ya sa ƙwararru da ke aikin kula da yara da tsofaffi komawa ayyuka masu albashi mara gwaɓi a yayin da tattalin arzikin ƙasar ke tafiyar hawainiya. A kan wannan batun na iyali, 'yan takarar shugaban ƙasa biyu a zaɓe mai zuwa sun ƙudiri aniyar ɗaukar mataki. Dukan 'yan takarar da mataimakansu akwai lokutan da suka goyi bayan ƙarin kuɗin tallafin da gwamnati ke ba iyalai masu yara da suka cancanta. Mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris, wadda ta amince ta zama 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat a makon da ya gabata, ta nuna alaman tana shirin ci gaba da amfani da manufofin gwamnatin shugaba Joe Biden mai barin gado, wanda ya nemi ya zuba biliyoyin dala Amurka a bangaren kula da yara tsofaffi da nakasassu don sauƙaƙa kuɗaɗen da iyalai ke kashewa. Sai dai tsohon shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican ya ki amsa tambayoyi akan yadda zai sauƙaƙa kuɗaɗen da ake kashewa wajen kula da yara, duk da cewa wannan wani batu ne da ya tankara a lokacin gwamnatinsa. A yau Juma'a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa ta sanya takunkumin hana shiga Amurka akan wasu jami'an Sudan ta kudu da sauran wasu mutane da suka hana kai kayan agajin jin kai ta hanyar sanya haraji akan kayayyakin Sudan ta kudu kasar da ta fuskanci mummunan yakin basasa daga shekarar 2013 zuwa 2018 yanzu tana fuskantar daya daga cikin matsalolin jin kai mafi muni da aka gani a duniya yawan rikice-rikice da bala'i da kasar ta fuskanta da kuma karuwar talauci sun sa miliyoyin mutane cikin yanayin bukatar agajin gaggawa Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa ana samun jinkiri wajen isar da tankokin man fetur da majalisar ta tura saboda takaddamar haraji da mahukuntan Sudan ta kudu da marin da ke kawo cikas wajen kai muhimman kayan agaji na miliyoyin dala Amurka
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, ƴan Najeriya mazauna kasar Canada sun bayyana takeicin katobarar da wata mata da ake kyauta da zaton ƴar kabilar Ibace da ke zama a Canada a makafishin Sonbaga ta yi. Inda aka jita tana cewa a zubawa yarba da kuma ƴan al'umar yankin Benin guba a ruwa da abinci a duk inda suke abokiyar aiki Malheer Grace Abdu ta tuntubi ƴan Najeriya mazauna kasar Canada domin jin yadda wannan batu zai shafi zamantakewar su da sauran kabilu ga kuma rahoton da ta hada mana
Kalaman nata dai sun jawo cece-kuce wanda ya sa fitattun mutane ciki har da shugaban hukumar ƴan Najeriya mazauna kasashen waje a BK Dabiri Erewa suka bukaci mahukumtan Canada su gurfanar da ita a gaban kuliya saboda saba dokokin kasa da na Canada haka ma majalisar tarayyar Najeriya ta bukaci hukumomin kasar Canada su bincika lamarin a hirar shi da muryar Amurka Dr. Ima Eze wani dan kabilar Ibo mazaunin kasar Canada ya bayyana takaicin kalaman na amaka yace magana abin dariya ne daban takaici
it's a funny video you know
Yace wannan bidiyon abin dariya ne waɗansu sukan yi wani abu sabili da kawai yadda suke ji a zuciyarsu ban ga dalilin da zai sa wani yayi irin wannan bidiyon ba domin kasancewa na fito daga Najeriya dukan mu ɗaya ne ni dan kabilar Ibo ne kasancewa na fito daga Najeriya na fi alaka ta kud da waɗanda ba ƴan kabilar Ibo bane a nan galibin abokai na Yarbawa ne duk da yake wani lokaci mutum zai so ya rika mu'amala da ƴan kabilar su amma hakan ba mai yiwuwa bane kowane lokaci kuma wannan ba zai sa wani yayi tunanin cuta wata kabila ba menene ribar yin haka a wuri na dabbanci ne musamman ma da muka kaura zuwa wannan kasan inda mu tsirayu ne ana ganin mu kawai a matsayin ƴan Najeriya mutane ba su da lokacin irin wannan hirar kasancewa a nan duk lokacin da mutum ya tashi da safe har lokacin da zai kwanta yana tunanin yadda zai kashe wutar gaban shi ne da take tsokaci kan batun Tosin Adebayo ɗan kabilar Yarbawa ɗaya daga cikin kabilun da amaka ta ce a halaka ta ce duk mai cikakken hankali da tunani ba zai yi irin waɗannan maganganun ba bisa ga cewarta zai yi akwai wani abin da ke damun matar da ta yi wannan maganar amma ba za a ɗauki tunanin ƴan kabilar kenan ba domin akwai ɓara gurbi a kowace kabila muna tare shekara da shekaru kuma ba mu kula da bambancin kabila wannan ya zo da mamaki gaskiya ne akwai Yarbawa da ba su da kirki kuma ni ba Yarbiya ce haka kuma akwai ƴan kabilar Ibo da ba su da kirki mun dade muna cuɗanya da juna idan muka bar Najeriya muna ganin kanmu a matsayin ƴan ƙasa ɗaya ina da ƙawaye ƴan kabilar Ibo babbar ƙawata Ibo ce mun fara abota shekaru 8 da suka shige ina da abokai Hausawa ba mu ganin kanmu da wannan tunanin ita kuwa shelle hukumar ƴar arewacin Najeriya da ke da zama a Toronto tana ganin idan ba a yi hankali ba irin wannan maganan na iya shuka mummunan iri a zukatan yara masu tasowa
wannan maganan ba abunda ya kamata yara su tashi da shi ba domin yara ba su san me yake faruwa ba waɗansu yaran abokanansu na kusa ma ɗayan yaren ne don suna jin haka daga wurin bakin manya ko bakin iyaye yana iya kawo matsala wancan bambancin ba su sani ba ni yanda na duba da yawancin yaran da na interacting da su na observing ba su gane akwai yare daban-daban ba
tuni babbar kungiyar hadin kan yan kabilar Ibo Ohanaeze Ndibo ta nisanta kanta da wannan katobarar ta kuma yi Allah wadai da ita a cikin sanarwar da ya fitar ranar Laraba kakakin kungiyar na kasa Alex Obonia ya bayyana cewa magana da amaka ta yi tana da tada hankali sabili da haka ya zama dole kungiyar ta mai da martani domin wanzar da zaman lafiya yace yan kabilar Ibo sun fi kowace kabila ta Afirka yawan tafiye-tafiye suna kuma mai da duk inda suke gida suna cuɗanya da al'umman yankin suna ba da gudunmuwa ga ci gaban duk inda suka samu kansu yace Ohanaeze tana amfani da wannan damar wajen wayar da kan matasa cewa yan kabilar Ibo, Ido da Yarbawa suna da kamanceceniya da juna ta fannoni da dama kuma an dade ana auratayya tsakanin yan kabilun aka kuma hayayyafa aka yi jikoki da suka zama mutanen kware tsakanin al'umma tun farko bayan fitar wannan magana ta amaka kakakin kungiyar hadin kan Yarbawa a Fenifere na kasa Jare Ajayi ya tura sakon ga takwaransa na Ohanaeze Ndibo ya kuma buƙaci kungiyar ta dauki matakin gaggawa a jiya Alhamis amaka ta sake wallafa wani sako a matsayin mai da martani ga kiraye-kirayen da aka yi na neman hukumomin kasar Canada su dauki mataki akan ta inda take cewa ita ƴar kasar Canada ce kuma akwai bambanci tsakanin tsarin shari'a na Canada da na Najeriya da ya bata kariya daga kamawa ko fitar da ita daga kasar Alheri Grace Abdu murya Amurka daga Washington DC
a gaida Alheri Grace Abdu da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshin mu na boihausa.com ko kuma shafin mu na Facebook yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda domin Hassan Maina Kaina ya gabatar mana da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu kawo muku ƙarin bayani dangane da arangama da aka yi tsakanin ƴan Shia da ƴan Sanda a babban birnin tarayyar Najeriya. Sannan bayan addu'o'i da aka gudanar ga marigayin sarkin Gobir na sabon birni a fadin mai martaba sarkin Gobir na Ciburi mai martaba sarki ya nemi a kai hankali nesa a kuma yi taka tsantsan da kuma tsokaci daga gagamayar kungiyoyin arewacin Najeriya akan kisan na mai martaba sarkin Gobir na sabon birni. To madalla a farkon wannan mako ne aka sami wani mummunan rikici tsakanin ƴan sanda da ƴan Shia a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Shin me ya faru? Kakakin ƴan sandan birnin tarayyar Najeriya, Superintendent ƴan sanda Josephine Ade ta mun ƙarin bayani.
Yaran mu suna wurin aiki daidai wurin use traffic light ranan Sunday. Kenan kawai ƴan Shia din nan suka fito daga from nowhere suka fara attacking yaran mu da kone-konen motocin ƴan sandan mu da suke wurin nan. Sun kashe mana yara guda biyu, guda uku suna nan a asibiti suna critical condition ana kan duba su. Mun yi kame-kamen waɗansu ƴan Shia din suna tare da mu yanzu. Muna kan investigating mu find out mu tambaya su gaya mana meye ne yasa suka fito suka fara attacking ƴan sanda unprovoked. Mata da yara gaba daya sun fito da makaman su suna ta harbin suna kone-konen motoci suna attacking ƴan sanda.
Abdullahi Musa ɗaya ne daga cikin masu magana da yawan ƴan Shi'ar na Abuja.
To mu dai ba mu da makami kuma ga videos nan na yadda muke tattakin mu muke wucewa ga videos na harbin da suka dinga yi ana gani ba a ga wani a cikin mu da bindiga ko wani abin kisa ba. Dan haka su suka san wannan mutanen su suka mutu
madalla. Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda aka gudanar da addu'o'i na musamman a fadar mai martaba sarkin Gobir na Ciburi dangane da kisan gilla da ƴan ta'adda barayin daji suka yi wa mai martaba sarkin Gobir na sabon birni Alhaji Bawa Muhammad Isa inda sarkin Gobir na Ciburi ya kira da kai hankali nesa kuma kar wani ya ce za a yi batun daukar fansa
ka a zo a yi irin wannan abun da ke cewa ramo gaya a mu jikokin ba jangwarzo mu mayaka ne ba ƴan ta'adda bane ba mu ga ta daba ba mu gari ta'addanci ba amma mu mayaka ne shine ake cewa gobir ko yayi wanda so gari ta'adda to wannan ko da ina suka gade ta haya ta haya kawai har da ta duba ina umfanci mun zama girma da arziki gwamnati kullun sai da bulaci ana addu'a ubangiji Allah kawai da kwanciyar hankali babu tawaya babu ta'addanci Allah shi ka bada amma wanda suka bada suka dauki wannan ta'addanci sana'a ba za mu cinye musu albarka ba amma za mu ci ubangiji Allah shi ya dan kun ba su shiruwa ya ubangiji an ka san wanda ka ci amma ina roko duk ba gubiri duk wanda abu wannan yayin miki zahiri mun san rayukan su ya bace amma sai Allah Allah ba azalin bane mun san aikin mu ji ko kin ba jangar su ina gani mun tsaya yaki amma ba kai mun tsaya adalci wanda kakannin suka koya musu ta'addanci to ga su ga ubangiji muna hato ubangiji Allah wannan ba Allah Allah kin shi gafa ba mu nema a zo a ce ai ramon gai a'a mu bar mu Allah jama'a mu ta hakuri muna godiya da tsancin shugabannin mu nan Niger inda mun tabbatar da akwai iko akwai tsaro ba tare da wata kasa makwabtan mu inda babu gwamnati babu shi
mai martaba sarkin gobir na Cibiri shi ma shugaban kungiyar cigaban gobirawa ta Najeriya Alhaji Ibrahim Alhassan ya nemi mahukunta su sa hannu don a samu gawar mai martaba sarkin gobir na sabon birni domin amar jana'iza irin ta karamci
sunana Alhaji Ibrahim Alhassan shugaban kungiyar cigaban gobirawa ta kasa na farko dai a madadin yan uwa duka muna miƙa godiyar mu ga jama'a da suka taya mu jiran wannan hali da muke ciki wannan abu da ya faru da sarkin gobir ba mu kadai gobira ya damu duk wani musulmi kai ba musulmi ga duk wani wanda dan adam wanda ya ga wannan kaskanci da wulakanci da aka wannan ba mu Allah abin ya so sa mai zuciya dadin dada sai gashi kuma sun zo a ƙarshe sun zo sun kashe shi wannan abu ya tada mana hankali ya samu cikin wani hali na kakamuka a rayuwar mu yanzu maganan da an samu ta shiga cikin wani rudani irin ba mu da wani shugaba wanda za mu ci ta jakura to tunda aka wa shugaban mu haka waye rage kowa yanzu tana iya faruwa gare shi
mana kasar gobir
ita muke magana ma dadin dada muna kira ga gwamnati ta taimaka muna daga yanda za ta karbo mana gawar sarkin gobir domin a samu a yi masa sutura kamar yanda ake wa kowane musulmi wannan shine ɗaya daga cikin abinda muke fata Allah zai ba gwamnati iko ta tashi tsaye ta yi amfani da matsayinta ga takaba muna gawar shi a hannun ta muna bayan wannan ta'adi da aka yi muna kasan mu ta gobir ta shiga wani tasirin ta'addan nan har yanzu ba su bamu yanzu kusan safe duk za su shiga ƙauye suna ɗiban mutane maza da mata suna ɗiban su sun shiga da su daji suna neman sai an ba su fansa sake su wadannan mutane da duk 200 waɗanda ke hannun su kuma har yanzu an kasa ɗaukar wani mataki da za a kare muna wannan cin mutunci da ake taya muna a wannan bangare na yanzu muna magana wajen shekara 10 fa muna cikin wannan hali gwamnati ta dube mu da idon rahama ta kawo mana taimakon da ya kamata na samun zaman lafiya a wannan gari
kazalika ita ma gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya ta gudanar da taron manema labarai inda ta dora alhakin kisan na mai martaba sarkin gobir na sabon birni akan gwamnati da jami'an tsaro kamar yadda shugaban kungiyar gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Nastura Ashiru Sharif ke wa wakilinmu Nasiru Adamir Hikaya a karin bayani
wato wannan abu an dade ba abin da ya tada hankalin mutane irin wannan abin na kisan sarkin gobir Alhaji kansa ya gafarta masa tun daga lokacin da aka tura bidiyo wanda yake nuna halin da yake ciki tun daga lokacin mutanen kasar nan suka samu kaduwa da gaske a cikin al'amarin nan wato wannan shekara 70 wani abu yara kanana su dauke su masa irin wannan wulakanci wannan ya kai duk inda za a ce gazawa ta jami'an a kasan nan dole a ce wannan gazawa ce a ce shugabanni da aka zabe ku kuka yi rantsuwa da alqur'ani ko da bible kan cewa za ku kiyaye rayuka da dukiyoyin al'ummar ku ku zo ku sa siyasa a cikin harkar tsaro wannan abu ne mai ciwo mai takaici
a gaida Nastura Ashiru Sharif Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tobalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin abokan aiki na Nasiru Adamu Elhikaya da Mahmud Ibrahim Kwari na jihar Kanan Dabo sai kuma Julie Gresham da ta daidaita mana sauti sunana Hassan Maina Kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya
a gaida Hassan Maina Kaina Masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layukan wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kamar da aka saba a duk ranakun Juma'a babu wani maudu'i da aka saka dukkan wani abu da ke ciwa mutum tuwo a ƙwarya zai iya kira ya bayyana mana. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-2-2-9-6-5-0. Mun sami kira daga jihar Niger. Waye akan layi?
Ibrahim ne wanki mula a garin Negodi a cikin jihar Niger.
So Ibrahim, muna jinka.
So babban abin da ke cimma tuwo a ƙwarya babu kamar rashin hanya. Wanda su taso daga ƙarfi zuwa da ja. Amma muna alƙawari a lokacin ce za a muna wannan aikin hanyar, amma kuma har yanzu shiru muke ji ba mu ba labari.
To wannan
haka muna tunanin tsari shi kai. Na'am.
Wannan hanyar ta alhakin gwamnatin jiha ne ko gwamnatin tarayya?
Gwamnatin jiha ne. Gwamnatin jiha, Allah muna kira da shi, muna kira da shi shugaba mai girma gona Lolo dan wannan Abubakar Bago da Allah ya tuna da alƙawarin da aka yi muna na aikin wannan hanyar.
To Ibrahim mai wankin hula, muna godiya da fatan gwamnatin jihar Niger ta ji wannan kuke naku. Yanzu kuma sai jihar Nasarawa, waye akan layi?
Assalamu alaikum.
Amma wa alaikum salam.
Allah kuna tare da babawo ne mai agogo da nanaka cikin garin Gitata.
To babawo.
Har na kan tantar Nasarawa.
To muna jin ka babawo.
Kamar maganar wannan bawan Allah nan sarkin gobarka nan da a take. Wannan al'amari bai mana dadi ba kwata-kwata. Amma a matsayin na ɗan ƙasa ina so na bada shawara. Kaga zamfara sakwatakwa ta wani bangare ana samun matsalolin irin wa'innan. To wa'innan yan bindigan nan ya kamata an san inda suke shigowa, ya kamata a ce gwamnati ta ajiye sojoji da ƴan sanda su kasance suna gajin gari a nan wannan bangare. In ba haka ba wa'innan bayan Allah kowane lokaci za su riƙa samun mutane da.
To mun gode babawo daga jihar Nasarawa. In za mu tsallaka makwabcin Najeriya ne, kiyar waye akan layi?
Kuna tare da mai sauraron ku Abdu Kasko ne muke unguwar wadatawa jamhuriyar Niger.
To Abdu, muna jinka. Ni da
zan bada akan ra'ayina da zan bada akan kasanmu, musamman kirana zuwa ga al'ummar kasar Niger gabaki daya. Don Allah da Annabi mu ci gaba da ba su zanen namu goyon baya 100%. Idan muna son mu ci amfanin arzikin kasanmu Niger, musamman inda shi kokarin shugaban kasa Sani Abdulrahman da gwamnati shi suke faɗi ka tashi, saboda mun gani sun ciso kasar Niger daga cikin halin kakani kanyi. Muna fatan Ubangiji Allah kara mai karfin gwiwa da shi da kasashen nan guda uku wanda sun ka hada da Mali, Burkina da Niger. Ubangiji Allah tabbatar.
To mun gode Audi daga Niger. Yanzu kuma za mu koma Nigeria, za mu tsallaka jihar Niger. Waye akan layi?
Muhammadu Haye Baballe, kana magana da injiniya mai jeru makeri Kwantago da jihar Niger.
To injiniya, muna jinka.
To ina miƙa ta'aziyya ta ga iyalan mai martaba sarkin gozir na sabon birni Muhammadu Isa Bawa, Allah ya tsare Allah ya gafar ta mai.
Amin.
Su kuma wanda sun kai wannan aiki, in masu shirwa ne Allah ya shirye su, in ba shirwa kuma Allah ya mana maganin su. Duk wanda ke da hannu kai sarkin gozir, Allah ya tona mai asiri, Allah ya kaisa mai.
To amin.
Na gode injiniya mai jeru makeri Kwantago jihar Niger.
To mun gode injiniya. Yanzu kuma za mu leƙa jihar Kebbi. Waye akan layi?
Sunana Dan Asabe Mai Fata ya wuri daga nan jihar Kebbi a tarayyar Najeriya.
To Dan Asabe Mai Fata, muna jinka.
To da farko dai ina so in miƙa ta'aziyya na zuwa ga iyalin mai martaba sarkin gobir na Isa, bisa kisan gilla da aka yi masa ba duli babu na. Sannan bayan haka kuma ina so in jawo hankalin iyalin shi dangane da fatanci da ake so a yi ma Aminu Boza dan majalisar jiha na jihar Sokoto, cewa wai shina da hannu wurin kisa wannan bawan Allah. Tsakani da Allah, ina bibiyan yadda wannan bawan Allah ya tsaya tsayin daka wurin ganin cewa ya yaƙi waɗannan ƴan ta'adda masu kashe mutane babu li babu la. Saboda haka wanga abu bakin fenti ne ake so a shafa mishi, ba shi ya ce a kashe sarkin gobir ba. Bakin fenti ne siyasa ce, ana so a ɓata mai siyasa.
To mun gode Dan Asabe Mai Fata ya wuri daga jihar Kebbi. Yanzu za mu je jihar Nasarawa. Waye akan layi?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan gari.
To Bashir Tela, muna jinka.
Da farko dai wannan hali na kuncin rayuwa da yunwa da talauci da yadda juma Najeriya Allah ta mana sauƙin shi. Sannan kuma waɗannan mai shigarwa da mutane Allah ya shirye su, Allah ka mana karfin su, masu shirya na Allah ya shirye su a biya guri su haɗa makaman su su dace su malima. Allah ka mana karfin waɗannan matsalolin da muke fama da shi.
To amin Bashir Kela. To mun gode Bashir Kela. Yanzu kuma za mu leƙa jihar Taraba. Waye a kan layi?
Abdullahi Yusuf ne daga Taraba, karamar hukumar Gasol mutum biyu.
To Abdullahi Yusuf, muna jin ka.
To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ubangiji ya ji ƙarfin gobe.
Amin.
Ba na gobe ba ne, namu ne gaba ɗaya nodan Najeriya. Ubangiji Allah tona musu alheri, albarka annabi za su fitfice shi.
To muna godiya Abdullahi Yusuf daga jihar Taraba. Waye a kan layi?
Cindo a kwana. Cindo har ka kwana.
To muna jin ka. Muna jin ka.
Gaskiya abinda muke roƙon, muna roƙon gwamnati mu na Taraba a kauye a karamar hukumar Ukari, ƙauyuka biyu ne ba su da hanya ta cibo da cinkai. Dan Allah muna roƙon gwamnati Kebbi ya duba wayannan wurare guda biyu. Sannan damina ya zo, wallahi hanyar shiga Jibo da hanyar shiga Cinkai ana shan wahala. Ya taimaka ya duba wayannan garuruwa guda biyu. Allah kuma ya sa yana ci mu a wannan maganar da nake yi. Ya taimaka dan Allah. Na gode, Allah ya taimake ku.
To amin, mun gode mu ma. Yanzu kuma za mu leƙa jihar Kaduna. Waye a kan layi?
Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alaramma, muna jin ka.
To ni ra'ayina a yau shine muna kira ga shugaban ƙasa da Allah ya yi kokari matuƙa wajen ganin cewa Arewa ta samu tsaro da zaman lafiya. Domin tsaron nan shine babban abin da yake damun Arewa, ya hana noma, ya hana kiwo, ya hana abubuwa da dama. Fatan mu dai Allah ya kawo mana nasara da cigaba a ƙasar mu gabaki ɗaya. Nagode.
To amin, mun gode. Yanzu za mu daga jihar Taraba. Waye a kan layi?
Falalu Sani Ali ne a mai anguwa, anguwan Katsinawa mutum biyu.
To muna jin ka, mai anguwar Katsinawa mutum biyu.
Ina roƙon mai girma Bola Ahmed Tinubu da ya taimaka tafiya mana gyara mana gadan nan nai. Gadan nan ta lalace, yanzu aka zagaye motoci suke suna ɗaukan arziki. Kai daga nan yanzu aka yi zaka tafi Gombe zagaye za ka yi ka ji ta garbace dai. Maimakon ka ji nan nai ka fi Jalingo. Ka fi yan kilomita 50 ne biyu, amma yanzu sai ka yi ta fi yan kilomita 150. Ina roƙon mai girma shugaban ƙasa ya taimake mu gyara mana wannan hanya.
To mun gode masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen kiran wayar nan tamu, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. To masu sauraro, yanzu kuma ga wannan sako.
To a taƙaice, Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ta kwanaki uku don ba jami'an lafiya damar ba da rigakafin cutar shan inna ga yara a yankin, a cewar hukumar lafiya ta duniya ta WHO. Kamar yadda muka tattauna, muka kuma amince za a fara aikin ba da rigakafin a ranar 1 ga watan Satumba a tsakiyar Gaza tsawon kwanaki uku, kuma za a tsagaita wuta a lokacin aikin ba da rigakafin, a cewar Rick Peppercorn, wakilin yankunan Falastinawa a hukumar WHO. Wani hari da Rasha ta kai a cikin dare ya lalata wata masana'anta a birnin Sumi da ke arewa maso gabashin Ukraine, inda ya kashe wata mata 'yar shekaru 48 tare da jikata akalla mutane 8, a cewar hukumomin yankin a yau Juma'a. Harin ta sama ya haddasa gobara, lamarin da ya sa hukumomi suka buƙaci mazauna yankin su zauna a cikin gidajensu su kuma rufe tagoginsu. Ofishin mai gabatar da ƙara na Ukraine ya ce masana'antar ta sarrafa kwalaye ko robobin abincin jarirai da lemon sha da wasu kayayyakin amfanin gida ce. A Amurka, tsadar tsarin kula da yara da tsofaffi ya tilastawa mata barin ayyukansu da kawo tarnaƙi ga kuɗaɗen da iyalai ke samu, lamarin da kuma ya sa ƙwararru da ke aikin kula da yara da tsofaffi komawa ayyuka masu albashi mara gwaɓi a yayin da tattalin arzikin ƙasar ke tafiyar hawainiya.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu na yau baki daya. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Julie Leather's Pressure wadda ta taimaka ta daidaita mana sauti da bada umarni da mai injiniyan mu na yanzu Rob McLean daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.